Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da babban bankin Najeriya ke ci gaba da tabbatarwa al'umma kasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kudin naira, jama'a na ci gaba da kokawa kan karancin kudin da kuma yadda lamarin ke shafar harkokin kasuwancin su. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da Muryar Amurka ta yi da shugaban kungiyar CITLAC Awal Musa Rafsanjani akan babban taron bankin duniya da IMF da ke gudana a nan birnin Washington DC don tattaunawa akan batun bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe. Rafsanjani ya yi tsokaci game da batun basussukan da Najeriya ke ciwowa amma ba a cika amfani da su yadda ya kamata ba.
Akwai ɗan Najeriya da dama da aka yi musu alƙawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan hukumar corona ɗin. To amma ƙarshe ne aka yi da dama shinkafa da kayan abinci, wasu ma saboda tsabin mugunta zo aka yi aka ɓoye so kowa ya gani ai a Najeriya, sai da kaza aka zo aka ƙwaƙwalle duk masu lallace ma.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu raye, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Russia da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a wani shirin musayar fursunoni na baya-bayan nan, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce an sako sojojin ta 600 daga inda ake tsare da su a Ukraine, yayin da shi kuma Andriy Yermak, shugaban ma'aikata na shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya ce Russia ta sako fursunonin Ukraine 100. To sai dai ba ko ɗaya daga cikin sanarwoyin guda biyu da ta bada cikakken bayani yadda aka gudanar da musayar fursunonin. Yermak ya faɗa a kafar Telegram cewa wasu daga cikin sojojin Ukraine suna fama da munanan raunuka da rashin lafiya. Musayar fursunonin dai na ɗaya daga cikin fannonin kalilan na haɗin gwiwa tsakanin Ukraine da Russia. China ta nuna rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arunachal Pradesh, tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da saba dokar yancin yankin Beijing, kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin. China ta sauya wa wasu wurare suna a cikin inda kasar India ke da'awar jihar ta ce ta Arunachal Pradesh, wanda kuma China ke ikirarin cewa yankin kasar ta ne. Zannan yankin kasar China ne, inji Wang Wenbin a yayin da yake amsa tambaya kan ziyarar ministan lamuran cikin gida na India Amit Shah. China da India sun sami takun saka a lokuta da dama kan takaddamar kan iyaka da kuma arangama a yankunan tsaunuka a 'yan shekarun baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin su. Shugaban addinin Tibet Dalai Lama ya nemi afuwa yau Litinin bayan bayyanar wani hoton bidiyo da ke nuna shi yana sumbatar wani karamin yaro a leɓe wanda ya ta'azzara kakkausan suka. Wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na yanar gizo ta ce shugaban mai shekaru 87 a duniya ya yi nadama kan lamarin, kana kuma yana neman afuwar yaron da iyalansa, kazalika da ɗimbin abokansa a duk faɗin duniya kan cutarwa da kalamansa suka janyo. Lamarin dai ya auku ne a wani taron jama'a a cikin watan Fabrairu a wani wurin ibada a Dharamsala, yanda yake amsa tambayoyi sa'ad da yaron ya nemi ya rungume shi. Dalai Lama ya gayyaci yaron zuwa saman dandamalin da yake zaune, inda a bidiyon ya yi nuni da kumatunsa don yaron ya sumbata kafin ya rungume shi. Daga nan kuma Dalai Lama ya nemi yaron da ya sumbace shi a labartansa ya kuma fitar da harshensa. An jiyo Dalai Lama yana cewa ka tsotsi harshe na, yayin da yaron ya fitar da nashi harshen ya kuma sumbace shi, lamarin da ya baiwa taron jama'ar dariya. To sai dai bidiyon ya haifar da cece-kuce a yanar gizo, inda masu amfani da kafafen sada zumunta suke yin Allah wadai da halayensa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Isra'ila, gwamman Yahudawa masu ibada sun sami rakiyar 'yan sandan Isra'ila da safiyar yau Litinin. yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na Al-Aqsa da Yahudawa da Musulmai suke girmamawa masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin suka kuma dauki hotuna wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen kofar shiga harabar masallacin ziyarar Yahudawa da masu ibada da ta karu a cikin shekaru kuma Falastinawa da dama da karan lamarin tare da zargi da fargabar cewa Isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin na Qudus ko kuma ta killace shi jami'an Isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daddan tsarin da aka yi da ya baiwa Yahudawa damar ziyara amma ba za su shiga cikin masallacin da aka kebewa musulmai ba Yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramtawa jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayin nazi shiga takara a zaɓen kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa matakin na zuwa ne bayan wani rikakken dan ra'ayin nazi da aka daure ya kafa wata jam'iyyar siyasa daga gidan yari wadda ke samun goyon bayan jama'a gabanin zaɓe ministan shari'a na kasar Girka Markus Voridis ya mika kudirin dokar ga majalisar dokokin kasar inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba taba ganin irinsa ba kuma wani bangare na yunkurin gwamnati na kare demokradiyya a inda demokradiyyar ta yanke cibi ya ce da wannan kudiri wannan ne karon farko a tarihi da yan majalisar dokokin girka suke neman daukacin kotun kolin kasar da ta auna darajar jam'iyya da membobinta domin ta samu takarar zabe matakin na zuwa ne yan kwanaki bayan da yan majalisar dokokin girka suka kada ƙuri'ar haramtawa Elias Kasidiaris wani babban jigo a rusasshiyar jam'iyyar Golden Dawn shiga zaɓen da za a gudanar a ranar 21 ga watan Mayu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dukkan cewa babban bankin Najeriya na CBN na dada tabbatarwa al'ummar kasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kuɗi mutane da dama na ganin cewa akwai sauran aiki a gaban babban bankin ganin yadda ake ci gaba da fama da karancin kuɗin da kuma amfani da hakan wajen cutar da waɗanda ba su da isasshen ilimi akan yin hada-hadar kuɗi ta internet musamman waɗanda ke yankunan karkara Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan batun da ya sake kunnu kai ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafe-korafe akan yadda ba sa iya samun adadin takardun kuɗin da suke bukata a zahiri a bankunan kasuwancin kasar baya ga matsalar na'ura da service mai inganci wajen tura ko karɓar kuɗi ta internet ko manhajojin bankunan da ake yawaitar fama da su daga jihar Kano Najeriya 'yan rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kuma 'yar jarida Ambassador Khadija Ishaq Bawas ta ce
to ni dai zan iya cewa tunda wannan matsalar ta rashin kuɗi a hannu suka fara ni ma kaina bana rike kuɗi a hannuna saboda yanzu haka na fi wata biyu ni ban rike ma cash da sunan kuɗi masu yawa a hannuna ba in ba dai ko irin dan kyauta da za a zo a yi maka 1,000-1,200 ba an ga cewa ba kuɗi a hannunka haka amma in ba tun haka komai ni da katina nake amfani yanzu a jihar Kano ta kai ta kawo ma idan zaka siya abu 200-500 za a ce kai transfer idan kai transfer ka dora mutum 100 akai wanda in yaje cira zai samu ya amfani shi ma ya cira da so zan iya cewa ni gaskiya da bona ma da cikin banking hall na ma manta saboda ko kaje layi zaka sha ATM din ne cikin bankin ne gashi ba biyan bukata amma dai ina dan ganin jefi haka sababbin da tsofaffin duk a cikin al'umma suna yawo
a jihar Yobe dake arewa maso gabas inda Mallam Hassan Joda ke zaune ya bayyana irin yanayin da ake ciki
wannan takardun kuɗi gaskiya mu a nan jihar Yobe abu ne mai wahalan samuwa mutuka to har yawanci mutane masu ma hakura ma ishin neman kudi su banki to zaka je banki ka wuni ga layi cinkoso kuma sai kai sa amma ka samu akon da ya zaba ga mai ce shi ya wuni da kere ta mu 2,000 kalubale a wannan harkan kamar mu a irin jihar mu shine muna da Fulani sosai kuma wannan Fulanin mutane ne masu amfani don saboda duk wani abu da kika sani na abinci su suke wadatar da kasan nan kamar nama nono kai ba abincin da yafi wannan su ana samun matsala ta wajen waɗannan cinikayya yanzu don saboda yawancin su kashi kusan 95 zan iya cewa ba su yi karatu ba ba su da account ba su ma yadda da zan tura ma kuɗi bishi bai ga kuɗin zahiri ba to wannan din sai yasa ana amfani da waɗannan daman ana cutan su kuma don saboda yanzu an an zo sayan kayan su farashin transfer daban farashin cash daban akwai wanda suke iya nemo cash din don su zo su hanje su dabban 40,000 wotin da cash ne sai a saye shi 15,000 ko 20,000 in transfer ne kuma za a saya 40,000 to ba platani zai zaba kawai gara ya karbi kudin da yake gani fiscal akan wancan da yake gani kaman gaibu to wannan gwamnatin tana da wani hanya da za ta yi ta wayar da kan fulani na nemo ko kuma creating wani hanyar da za a yi dai a magance wannan matsala gaskiya
sai dai a nasa bangaren babban bankin Najeriya ta bakin director lura da harkokin bankuna kasuwancin kasar Malam Haruna Bala Mustafa ya bayyana cewa
to kin san shi nuna radus ne yana da farin jini sosai to galibi sai kiga yawanci mutane suka damke su sai ga sun ajiye su baya zurga zurga yadda ya kamata security zai ke kasancewa inda su suka yi wannan observation din ba haka abin yake ba ko ina ba amma tabbas ana nan ana buga sabon kudin kuma ana shigo da su amma dai muka lura shi kafin wannan sabon matakin da muka dauka na bin umurnin kotu yawanci sai kiga mutane in suka kafiya sabon kudin saboda matsalan zuwa ATM da sauransu ga mutane ba sa son su kashe su sai su irin transfer din nan da sauransu su abun baya zirga-zirga yadda ya kamata amma tabbas dai an fara samun saukin abun saboda wannan sabon matakin da muka dauka na sakan tsofaffin kudaden su ga tafiya side by side da shi sabon kudin so ba wani matsala insha Allah bari mu sa ido mu gani duka abun na aibe bai dade ba saboda ka maybe har yanzu mutane suna son su ga yanda abun zai kasance zahiri kafin su saki mara su fara fito da ainihin wannan sababbin kudaden ba ka ba tabbas abun yana yawo yanda ya kamata
idan ana iya tunawa dai a ranar 3 ga watan Maris ne kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin tsawaitawa adadin amfani da takardar naira 200,500 zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2023 da muke ciki bayan kwangabakon baya da aka yi ta samu da matakin janye tsoffin takardun kuɗin daga cikin al'umma tun ƙarshen watan Janairun lamarin da ya jefa mutane cikin matsatsin rayuwa Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf To kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, a yau ne aka fara taron shekara-shekara na babban bankin duniya da asusun bada lamuni na IMF a nan birnin Washington DC don tattaunawa akan batun tsare-tsaren bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe. A hira ta da shugaban kungiyar da ke sa ido kan yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da tsare-tsare a Najeriya da ma Afirka, Awwal Musa Rafsanjani, yayi bayani akan kalubalen da ke tattare da karbar bashi a Najeriya, inda ya ce galibi ba a amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata. A ci gaban hirar ga tambayar da na yi masa. To game da batun bashin corona da kai magana shin gwamnati ce bata raba kuɗin yadda ya kamata ba ko kuwa ina aka samu aka si saboda naji kuma ka ambaci ɗan siyasa sun yi babakire da wasu kayayyakin da ya kamata a raba ma jama'a ina matsalar take
to matsalar ta waje bice da ita gwamnatin saboda ai sai gwamnatin ta bada kuɗaɗen ga waɗanda za a yi amfani da su ko kuma hukumomi kamar misali akwai wasu hukumomi a Najeriya ba su ma da alakar batun harkar lafiya da da wani abu haka mai kama da shi amma irin makudan kuɗin da suka zo suka bayyana wa majalisa kan cewa sun yi amfani da shi na corona abin wato kamar rainin hankali ne saboda haka ita gwamnati ya dace a ce ta tabbatar da kan cewa kudaden nan ba su shiga hannun waɗanda ba za su yi aikace-aikacen da aka ce a yi ba ɗaya kenan sa'annan na biyu ya dace a ce gwamnati ta tabbatar da kan cewa duk abin da aka karɓo aka ce za a yi wa mutanen ƙasa saboda amana ne aka ba gwamnati a yi gwamnati ita da kanta da mai an gwamnati da amana da gwamnati a yi amana ce ga ƙasa saboda haka bai dace a ce an karkata akalar kudaden nan ga abin da yake ba shi ne ya dace a yi ba akwai 'yan Najeriya da dama da aka yi musu alƙawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan hukumar corona ɗin to amma a ƙarshe me aka yi da dama shinkafa da kayan abinci wasu ma saboda tsabin mugunta zo aka ɓoye so kowa ya gani ai a Najeriya sai da kaza aka zo aka ɓaɓɓalle duk ma sun lallace ma ba a so a taimakawa wa talakawan da aka ce an karɓi waɗannan kuɗaɗe da sunansu saboda haka gwamnati da su jami'an gwamnati duk su suka kawo wannan al'amari saboda babu gaskiya da adalci akan yadda ake daman
cewa za a raba wannan kudade. Wannan rahoto ne wanda yake kowa zai iya gani, gashi nan EFCC da CPC sun kakkama mutane da dama akan wannan. Ko a jihar Kano akwai shugabannin local government din da aka kakkama saboda sama da fa'ida waɗannan kayan masarufi.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Sani Malamfashi.
A Najeriya, yayin da watan azumi ya shiga goma na ƙarshe, magidanta da 'yan kasuwa da kuma 'yan aikin albashi tare da masu sana'o'in hannu sun koka cewa suna cikin tsaka mai wuya sabili da rashin kuɗi a hannunsu gami da hanyar sadarwa, wato network mara ƙarfi wanda yake an mata yawa wajen transfer kuɗi, wanda hakan ya sanya manoma da ke kawo hatsinsu daga ƙauyuka suke cewa su ba su da asusu, saboda haka duk wanda zai sai hajar su sai da kuɗi a hannu wuri na gogan wuri. Mama Julie hafi take saidawa a kasuwa, buhunhuna, ta yi mana bayani.
Mama Julie, yaya kasuwa a halin yanzu?
Gaskiya Alhaji, kasuwa a halin yanzu dai sai hankuri ne kawai. Kuɗi a hannun mutane, kuma magana transfer nan ya lalace kasuwan.
Me yasa?
Ga kaya kuma yanzu yana kara kuɗi.
Farashin abubuwan da kuke saidawa ya tashi kenan?
Kin gan kaman gero yanzu. Suna sai da shi 29.
Da nawa ake sai da shi kafin azumi?
Ba 26 ba.
To, uku ya ƙaru kenan.
Yanzu 29, kin gan wake ya kai 45 yanzu.
Kafin azumi kuma fa?
Kafin azumi 38. A lokacin, amma yanzu kananan 40, manya 45.
To yaya shigowar mutane wajen sayayya din?
Ba mutane, fa an ka zo kasuwa yanzu ba za ka gan kowa ba, saboda rashin kuɗi. Kuma wanda sun kawo kayansu daga ƙauye ba sa karɓar transfer, sai ka ba su cash. Sai ka ba su kuɗi fa Google Naira tuna. Wai ba ruwansu da number, su gan number su a hannunsu.
To ashe kamar yadda ake ta sa idan cewa irin wannan lokacin kun fi samun mutane ana sayan abubuwa, ya zama dole kayan marmari da sauransu din ana saya, yanzu abubuwa ya yi ƙasa kenan?
Kai, gaskiya kayan sama yake yi, kaya da ya ƙasa ba. Ba kayan da ya ƙasa ko ɗaya. Kada masara yanzu 22,000.
Da nawa yake?
Da, zan muna samun 28,900.
To yanzu yaya kuke yi da ma'aikata kenan wanda za su zuba kuɗi, kuma ko kuma in kun je saye masu kawo muku, kamar yanzu misali gobe kasuwar Talata ya kenan?
Kasuwar Talata ya ana shiga a saye kayan, sai dai kamar mu yanzu kwastomomin su zo su saye kaya muna karɓar transfer, amma wanda sun kawo kayansu daga ƙauye ba su kuɗi a hannu ba ba sa karɓar transfer, za su ce maka wai ba su da akaunt.
Shin koyon ya mata magidanta da kan je su yi wuce fannin mako-mako a kasuwa za su ce dangane da farashin abinci a kasuwa?
To a gaskiya mu dai ba abin da za mu ce, sai da mu yi godiya ga Allah. Saboda al'amarin dai ba a cewa komai. Yanzu in ka je kasuwa, ɗan abin da za ka iya sayar na 1,000, yanzu sai ka sa mashi 2,000 za ka sayar. Misali kankana wannan wanda za ka sai 500-600. Yanzu kankana sai kana da 1,200 za ka iya samun kankana. Watan da ya wuce na sai kwandon tumatir da 2,000. Yanzu garin Juma'a da ta wuce kwandon tumatir ya koma 7,000. To kusan kullun kayan hawa suke, ga kudaden nan wahalar samu suke. In ka je waje masu POS ba ka samun kuɗi, in ka je banki ba kuɗi. To haka ake ta wannan wahalar dai.
To ba a ce na samu wai kuɗi ba kana ganin da yake an gama zaɓe?
To haka dai suka ce, amma dai wannan kuɗi dai mu dai ba mu gansu ba har yanzu. Tunda kullum wahalar da muke kenan, idan za ka je kasuwa sai ka tunani nawa ne za ka je na rage ka samu kuɗi. Wani in ka je ba dai an san transfer, kai ba ka da kuɗin nan a hannu, to taya mutum zai fara?
Ta bakin wata magidanciya kenan a birnin Katsina. Su ma masu sana'o'in hannu sun koka game da wannan hali da ake ciki.
Sunana Abubakar Shitima daga Yambi Motor.
To yaya wannan al'amari yake?
To wannan al'amari dai gashi nan yanda azumin ya zo, haka dai ake ta kurkurdawa don abin da ake samu ake lallabawa.
To ya farashi?
To farashi gaskiya sai dai abin da ya karu, don gaskiya ba abin da ya yi kasa. Kullum gashi nan ana ta magana, mutane ta maganganu cewa a dan rage farashi saboda azumi. To amma abun da ba abun da ya ragu a cikin abin da ake sayar da, sai dai sama gaskiya.
To ya ta fuskan kamar sana'a irin naku wannan?
Eh to kwastomomi haka dai muke fama da su in aka kawo aikin mu kan mu bayan da zamu yi saboda matsalan kuɗi. Duk yanda muka yi duk abin da aka samu aka bamu haka muke hakura da shi. To aikin kuma ma ba ko da yaushe bane. In ka samu yau maybe kai dan kwana biyu uku baka samu wani aiki ba kullum ga mu nan dai kwance karkashin bishiya. Sai kwasa duk mutane ga sunan suna so su kawo gyaran amma wani zai ce maka bai da kuɗin da zai ma kawo gyaran. So ya gwamnati mai aje motar kawai yau. Ya fi mishi sauki saboda abubuwan zai ji ta gida ne ko zai ji ta gyara mota
batun na tsoron transfer da wasu kan yi a me kake ganin kaman ya kawo haka da wasunku suke tsoron kuɗin transfer musamman kuma ma idan ko je kasuwa ga
na samu wannan matsalolin so da yawa na sha in je kasuwa ni da kaina in ce zan ba da ATM nawa ai transfer me kai ce shi ba zai karba ba saboda ana musu transform ba sa samu wani ma kuma in aka yi transform ya shiga zaga na boge ne abinda yasa ba sa so saboda sai kaga an yi maka transform kaga alert ya kudi ya nuna maka wayanka ga alert kudi ya shigo amma in ka je ka duba balance ɗinka sai ga ba kudi bai shigo ba
oh
shi yasa kake gani kuma yawancin mutanen da suke kawo abinci daga kauye su ba su san harkan banki ba saboda su karatun ma dai da sauki sakamakon wanda yake da ilimi ne idan ya an tura mishi alert zai iya duba balance din shi ya dan ciro wani abu daga ciki ya gani in kudin yana nan to kudin ya shigo amma wani bai ma iya duba wannan ba balle ma har ya ce zai karba transfer shi yasa ba sa so
wasu magidanta masu taimakawa al'umma da abin da za a yi bude baki da su irin gero sukari madara da wake don yin kosai sun yi mana bayani amma ba su yarda da dauki sautin su ba inda suke cewa kashi 1/3 ne ko kuma rabin adadin mutanen da suka saba taimaka duk shekara a bana suka iya samu suka taimaka sabili da kwancin rayuwar da ake ciki amma ga wani ya daure yayi mun a takaice
to alhamdulillah dai ana dan taimakawa amma ba kamar inda aka saba ba saboda wani zaka ga mutun yazo neman taimako a wurinka baka da makudin da zaka dauka ka bashi gashi kana so ka taimake shi din amma kai kanka ma babu kashin nan hanka bali ka dauka ka bashi in ba dai dan kwanan nan da ake dan samu tsofaffin kudin kadan-kadan da ake dan manage ba
oh banje sawa ne tsofaffi kenan
eh ana samu in ka je wurin POS din ana iya samu 5,000-10,000 haka ana dan samu
canjin kuɗi an yi shi ne da kyakkyawan manufa don amfanin al'ummar ƙasa baki ɗaya to amma kuma ya zo a daidai wannan lokaci inda jama'a suka koka na sami zantawa da kakakin shugaban ƙasa wato Malam Garba Shehu a lokacin da suka je kaɗa ƙuri'a a birnin Daura ga bayanin da ya mani ranka da wani babban al'amari da ya taso gab da za a yi din nan amma talaka san sha wahala ko me zaka yi sha ga
shi shugaban Muhammadu Buhari hakuri yake bai wa talaka wannan abu an yi shi ba a gallaza wa talaka ba sai dai a margata yau tunda aka fito da maganar canjin kudin nan karba ake yi fito da kudin ake kullun ana sakawa banki kudi ya bace bike wa yawa kai ka san cewa wasu ne mugunta masu mugunta suke karba suna boyewa mun san bukata ce ta zabe ake yi dan a fito da shi ranar zabe ayi rabo kun ba dan haka ba jami'an tsaro da suke magana yanzu satar mutane wallahi ta fara rubuwa yanzu haka komanda na sojoji dake Borno yankin tafkin Chadi yace wallahi yan boko haram sun rasa inda za su da kansu saboda wannan cin kudi saboda haka an yi dan a cici talaka musamman wajen zaben talaka ya fito ya zabi wanda ransa yake so wanda zai kawo ci gaba kasa da al'umma ba mutun ya baka kudi ya tafi Abuja ya ki yin aikin komai kuma yanzu ne maka gori yana cewa ai saya ne na zo nan saboda haka kar a takura mun ba
hasasan ce bayan wuya sai dadi san shi malafa shi mura Amurka daga Katsina a Nigeria
a gaida Sani Malumfashi to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Umar kallon kafar Ingila ta FA ta dakatar da mataimaki alƙalin wasa a wasan da Liverpool ta yi kunnin doki da Arsenal a jiya Lahadi har sai an kammala bincike kan zargin dungulan gwiwar hannu ga dan wasa lamarin ya auku ne bayan da aka hura usur na ƙarshen rabin lokacin wasan na farko inda aka ga dan wasan Liverpool Andy Robertson ya tunkari alƙalin wasa Constantine Hazidakis rahotanni sun bayyana cewa Robertson ya kai har ga kamo hannun jami'in wanda shi kuma ya mai da martani da dungurin dan gwiwar hannu ga dan wasan. A wata sanarwa da ta fitar hukumar shirye gasar Premier ta ce ba za ta saka Haji Dakis a alƙalancin kowace wasa ba, a yayin da hukumar kwallon kafar Ingila ta FA take ci gaba da gudanar bincike kan lamarin. Tsohon dan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Rudiger da ya koma Real Madrid ta kasar Spain ya shammaci Chelsea din a yayin da yake shirin fafatawa da tsohuwar kungiyar tashi. Rudiger wanda ya taba lashe gasar zakarun Turai da Chelsea a shekara ta 2021 ya ce sam ƴan wasan kungiyar na yanzu ba su yi kama da waɗanda kungiyar ta sami nasarar da su ba. Chelsea din dai na fama da koma baya matuƙa a wannan kakar wasanni na rashin samun nasara, lamarin da ya haifar da sallamar mai horar da ƴan wasan kungiyar Graham Potter tare da mayar da tsohon dan wasa kuma kocin ta Frank Lampard a zaman na rikon kwarya wanda shi ma ya sha kashi a wasan farko da sake dawowarsa kungiyar. Rudiger dan kasar Jamus ya bar kungiyar ta Chelsea ne bayan karewar kontaragin sa. A ranar Laraba ne kungiyoyin biyu na Chelsea da Real Madrid din za su fafata a wasan na quarter final ta farko a filin wasa na Santiago Bernabeu kafin mako na gaba a buga wasa ta biyu a filin wasa na Stamford Bridge. To a halin da ake ciki kuma gobe Talata ne za a soma fafata wasannin quarter final na gasar zakarun Turai. Kungiyoyi takwas ne suka tsallake zuwa matakin waɗanda kuma tuni aka shata jadawalin fafatawar su. A gobe Benfica za ta kara da Inter Milan yayin da za a yi karon battar karfe tsakanin Manchester City da Bayern Munich. Sai a ranar Jibi Laraba inda Real Madrid za ta karbi bakuncin Chelsea kana AC Milan kuma ta barje gumi da Napoli. Ƙarshen labaran wasannin kenan, Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadan daga Ghana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Murtala, wanda lakami da dama suka sani Chama Ramzi kuma sai Aija Zango Niki. To gaskiya cikin watan Ramadan dai a matsayina musulmi, falon Ramadan in za a yi magana shi dare ya yi gariyawa ya ba karewa. Alhamdulillah, na jurin sana'a ma ya kai Ramadan sakiya na zuwa, albarka zallani da biyu kuma jikinmu kuma insha Allah kananan ciwo na damu amma albarkacin wanga mu fata ba mu sanin ma wani abu haka, ga lafiya ga karfi ga murna muna saje zumunta cikin yan wayenmu wanda jiya ma sabani kadan yazo, albarkacin wanga wata ma an shirya ana zaman lafiya ana murna ana fira daga jin tafsiri kan radio sai fira na addini na cigaba tun siyasa batun ball duka ajiye gefe da muna ba Allah goda wanga wata je gaskiya gaskiya inde ka samu kare bacci wanga wata ya kawo kai ma Allah godiya samu dai tun ba mu karewa mu kai koina ba kun ga sakiya cikin lamarin mu sosai sosai sai alhamdulillah ko ya nayi aiki yawa kaina lokaci kai ina barin je masallaci je sallan isha da jama'a ni asham da jama'a mu roki Allah mu nemi biyan bukatun mu da lafiyar mu da ababan da mu muka ba mu sani ba Allah ya fi mu sani kuke rokon Allah kun san kuma kamin lokaci ya kai azumin ga ya kare bukatun mu duka Allah ya fiya mu insha Allah.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To madama takaice, Russia da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a wani shirin musayar fursunoni na bayan nan kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce an sako sojojin ta 106 daga inda ake tsare da su a Ukraine, yayin da shi kuma Andriy Yermak shugaban ma'aikatan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ta sako fursunonin Ukraine 100. China ta nuna tsananin rashin amincewarta akan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arunachal Pradesh, tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da ba wato da cewa ya saba ka'idar yancin yankin Beijing kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin. China ta soya wa wasu wurare suna a ciki inda wato ciki inda kasar India ke da awar jihar ta ce, wanda ita kuma China ɗin ke kirarin cewa yankin kasar ta ne.
Shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Charleston Mark, Ni Maryam Dauda sai cewa ku huta lafiya.